الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وسنته تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فلما قال هؤلاء أهل بيتي مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته، لأن صلة النسب أقوى من صلة الرحم أصير. والعرب تطلق هذا البيان للاكتساس بالكمال لا للاكتساس بأصل الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. بيّن بذلك أن هذا مختص بكمال المحيم لمن كمل فيه ذلك، وإشاركه غيره في ذلك وكان دونه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلا شيمي البركة مسلا شيمو دبو أنا قوفر قورة أشكين غرم كتنا أولا يمتشين رامر ثلاثة أوكو قوتا ذو الحجة هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم 1431 wanda kuma shi ya zo daidai da 9 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2010. A wani majalisi namu na mako-mako, majalisin sharhin risalar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq zuwa ga mutanen Iraki, wanda a darasin wannan majalisi, wannan shi ne na 9 ko? Wannan darasi shi ne na 9 a jerin gwanon kuma darasa a wannan masallaci, wannan shi ne 123. Idan ba a manta ba, Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya koro mana bayanin matsayin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin wannan al'umma, kuma suna cikin ahlul baiti, wato suna cikin ahlul baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuma ayoyin da suka sauka na cikin suratul ahzab sun tabbatar da haka, inda Allah madaukakin sarki ya kira annabinsa ya ce ya gaya wa matansa, idan duniya suke nema ko suke nufi da kyalkyalinta, to su zo ya ba su, wato ya jiyar da su daɗi, sannan kuma ya sake su. Idan kuma suna nufin Allah ne da manzansa da gidan lahira, to Allah madaukakin sarki ya tanadarwa muminai, ya tanadarwa wacce ta kyautata ko waɗanda suka kyautata daga cikinsu ladan da yake gwaggwaba. To Ubangiji madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi har ya kai ga cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula inna ma yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahli al-baiti wa yutahhirakum tathhira. Wato Ubangiji madaukakin sarki yana nufin ya tafiyar muku da dattini ya ku mazowa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya tsarkake ku tsarkakewa sosai. To muka ce waɗannan ayoyi karan farko sun sauka ne ga matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma Ubangiji ya umarce su da abin da ya umarce su da shi na ayyukan ƙwarai, ya hana su abin da ya hana su na munanan ayyuka, domin su samu wannan tsarkaka daga datti, dattin laifi, dattin zunubi. Wannan kuma wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya so dukkan mu'minai da shi, shi yasa ya saukar musu da shari'ar musulunci wacce take kunshe da yi kaza ko bar kaza, yin abinda Allah ya ce ayi ko barin abinda Allah ya ce a bari, wannan shi zai sa mutum ya samu tsarkaka. Kamar yadda ya ce ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun. Ubangiji madaukakin sarki baya nufin ya kuntata muku a addini, abinda yake nufi shine ya tsarkake ku kuma ya cika ni'imar ta gare ku. Wannan magana ce da Allah yake yi ga dukkan mu'minai. Walakin yuridu liyutahhirakum, ubangiji yana nufin ya tsarkake ku. Wa yutimma ni'matahu alaykum, ya kuma cika muku ni'imarsa. Kaga wannan magana ce da ubangiji madaukakin sarki yayi ta ga dukkan mu'minai, wanda yana nuna kenan dukkan wani wanda ya lizurci shari'a, ya rungumi shari'a, yayi aiki da abinda Allah ya horo da shi, ya bar abinda Allah ya hana, to zai cimma wannan tahara din da ubangiji ya faɗa, wato zai samu tsarkaka kuma zai samu ni'ima. To wannan shi ne abinda ayar take nunawa. Wani abu ƙari akan wannan, to shugogo ne aka yi wa ayar, babu abinda yake nuna haka a cikin ayar, ko a ce ayar tana nuna wato waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a cikin gwadansa ya lullube su, Aliyu radiyallahu anhu da Fatima radiyallahu anha da Al-Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma, a ce waɗannan su kadai ne ahlul baiti, wanda duk ba su ba to ba zai shiga cikin ahlul baiti ba, don haka matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa cikin ahlul baiti. Ko kuma a ce duk waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a cikin gwado, alama ce da take nuna cewa su ne za su gaje shi ta fuskar imama, wato su ne ke da haƙƙin khalifanci. Duk wani wanda ya karɓi wannan shugabanci bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba su ba, to zalunta su yayi, kwace ya musu, juyin mulki ya musu. To ayar ba ta nuna haka, hadisin baya nuna haka, kamar yadda ayar ba ta nuna isma, wato zamantowar waɗannan da suke cikin bargo tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'asumai ne. Dukkan wannan da awace wacce take babu dalili a ce ko an kafa hujja da wannan a bisa isma, wanda mun yi magana akan abin da ya shafi matan annabi sallallahu alaihi wasallama da shigarsu karkashin wannan nasi, hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi da waninsa suka ruwaito, hadisin a Ummu Salama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Al-Husayn radiyallahu anhum jami'an, yake cewa Allahumma ha'ula'i ahlu baiti fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira, wato ya ubangiji waɗannan su ne iyalan gidana, fa azhib anhum ar-rijsa, ka tafiyar musu da datti, wa tahhirhum tathira, ka tsarkake su tsarkakewa ta sosai. To shine Ibn Taymiyyah yake wato garin ya fassarawa mai karatu wannan hadisi tare da waccan ayar da take cikin suratul ahzab, shine yace wa sunnatuhu tufassiru kitaballahi wa tubayyinuhu, sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana fassara littafin Allah kuma tana bayanin sa, wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu, tana nuni ga ma'anar ayar alqur'ani kuma wa tu'abbiru anhu, tana fito da wannan ma'anar, wato tana ƙara fito da wannan fassarar. Falamma qala, yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ha'ula'i ahlu baiti, waɗannan su ne iyalan gidana, ma'anna siyaqal qur'an, tare da cewa siyaqin alqur'ani wato yadda alqur'ani ya koro maganar, ya dullu ala anna alkhitaba ma azwajihi, yana nuna cewa Allah yana magana ne game da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Alimna anna azwajahu, tanan muka gane cewa, wato waccan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ta nuna mana cewa matansa sallallahu alaihi wasallama, wa in kunna min ahli baitihi, koda kuwa sun kasance suna cikin iyalan gidansa, kama dalla alaihi alqur'anu, kamar yadda alqur'ani ya nuna, fa haula'i ahqqu bi an yakunu ahli baitihi, to waɗannan da ba a kansu siyaqin alqur'anin yake magana ba, wato Ali da Fatima da Hasan da Husaini, su ne suka fi cancanta su zamo iyalan gidansa. Lianna silatan nasabi, domin dangantaka ta nasaba wato ta jini, aqwa min silati sihri, ta fi ƙarfi sama da dangantaka ta surkutaka. Wal arabu tutliqu hadha al bayan lil ikhtisas bil kamali, larabawa suna irin wannan salan magana domin su nuna kebantuwa da kamala, la lil ikhtisas bi asli al hukmi, ba dan su nuna kebantuwa da asalin hukuncin ba, wato tushen hukuncin ba, كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافه. النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ليس المسكين بالطواف با مي كاي كومو ا cikin mutane yana roko shi ake cewa miskini ba allazi taruddu luqmatu wal luqmatani wanda loma daya ko loma biyu za su dakatar da shi wato za su gamsar da shi ya daina kai kawo wattamratu ko kuma dabino daya ko dabino biyu zai iya dakatar da shi wa innamal miskinu miskini cikakke allazi la yajidu ghinan yughnihi wanda ba shi da abinda zai wadatar da shi wala yutafattanu lahu fayutasaddaqu alayhi kuma ba za a gano shi ba ballantana ai masa sadaka wala yasalu an-nasa ilhafa kuma baya roƙon mutane wato bisa naci baya naci wa mutane wajen roƙo. To kaga malam anan yana nufin wannan hadisi zai fassara mana waccan magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yayi na cewa Allahumma haulai ahlu baiti, shin yana nufin waɗannan kadai su ne iyalan gidansa ko ku a'a akwai wasu wanda ba su ba, ko kuma a'a yana nufin waɗannan su suka fi cancantar da su zama ahlu baiti ba wai yana kore ma wani wanda shi ma yana cikin ahlu baiti din zaman tosa ahlu baiti ba, a'a yana so ya nuna cewa idan kamala ta ahlu baiti ake bukata to waɗannan suke da kamala, domin wannan yasa ce wannan kuma dan baffansa ne sannan kuma turikinsa ne waɗannan kuma jikokinsa ne, saboda haka waɗannan su suka fi cancanta da wannan kamala ta zamanto wasu ahlul baiti. Duk kuwa da cewa ayoyin da suka sauka ko waccan aya ta sauka ne yayin da ake magana akan matansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda haka su suna cikin ahlul baiti kai tsaye tunda akan su ayar ta gangaro. To amma kada a fahimci su kadai ne ahlul baiti, ga wasu waɗanda su ne a haƙu bi an yakunu ahlal baiti. To Ibn Taymiyya ayi wannan dan ya gaya maka cewa alqur'ani sunna tana fassara shi, wato in kana so ka samu gangariyar fassara ta alqur'ani to ka binciki sunna sahihiya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan ka ajiye sunna gefe guda to zaka yi ta wato bankaura, zaka yi ta ragabza wajen tafsirin alqur'ani, ba zaka gano bakin zaran ba, zaka yi ta tsirkaniya ne kawai a ciki. Dole sai ka hada da binciken sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama, ita ce za ta daura ka akan turba ta kwarai mai kakkiya totar wajen tafsirin alqur'ani mai girma. Haka suke a hada suke ba sa rabuwa alqur'ani. Gashi yanzu yayi maganar ahlul baiti, inda kuma yana maganar matan annabi ne sallallahu alaihi wasallama. To da wani dan daru na iya kafewa yace su ne kawai ahlul baiti tunda akan su ayat ta sauka ce ai maganar matan annabi, ya ayyuhan nabi qul li azwajika, saboda a cikin maganar matan annabi ne ayar tahir ta zo, don Allah ce wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Kaga duk waɗannan umarni ne ɗaya bayan ɗaya da ake wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ba wanda yake jayayya akan wannan, babu mai musu ko mai turjiya akan cewa waɗannan umarnin da Allah ya jero wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, kada ku ruka fitsara fitata fitsara irin ta jahiliyyar farko, wa aqimna as-salata, ku tsayar da sallah, wa atina az-zakata, ku bada zakka, wa ati'na Allah wa rasulahu, ku yi wa Allah da manzansa da'a. Duk waɗannan umarni da ubangiji yayi, umarce da ubangiji yayi su ne ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan duk duniya ba wanda yake daru akan haka. To saboda ana fadar haka ayar bata gama ba, bata cika ba, sai inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayti wa yutahhirakum tathira, kadai ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da datti ne ya ku ahlul baiti, ya ku iyalai gida, wa yutahhirakum tathira, ya kuma tsarkake ku tsarkakewa. To sai aka samu wasu sai suka cire iya nan, gashi dai aya ɗaya ce ba ma kammala ta ba, sai suka cire iya nan sai suka ce mata annan ba su shiga ba, tare da cewa bayan an faɗi haka sai kuma aka ci gaba da rai ba mata annabi umarni, واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة wanda kuma ba mai jahiya akan cewa ai matan ake nufi wa kurna domin duk mai jin labari larabci ya san wannan umarni ne ga mata wanda suke jami'i saboda matan nan da aka yi magana akan su kulli azwajika ya nisa annabi har zuwa wannan aya su din da ake magana akan su to ibnu taymiya saboda ya ƙara fito maka da ma'anar aya sai ce kaga nan matan annabi ne ake magana akan su aya duka tana magana ne akan matan annabi ba maganar cewa wani ya shigo cikin siyaki babu wanda ya shigo cikin siyaki sai su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo aliyu da fatima da hasan da husaini ya lullube su a cikin bargo ya ce haulai ahli baiti su ayar ba ta yi magana a kansu ba kada wani dan daru ya bayyana a wani zamani daga cikin zamanin nuka ya ce waɗannan su ba sa ciki don aya ta yi magana a kan matan annabi ne kawai saboda su kaɗai da iyalansa sai annabi ya kirawo waɗannan waɗanda su suka fi cancanta su shiga sai ya lullube sai ya ce haula ahli baiti waɗannan iyalan gidana ne sai ya addu'a tunda can ubangiji ya nufi ba cewa yayi ba inna ma yuridu Allahu ba cewa Allah ba cewa na tsarkake ku ba na tafiyar muku da dace cewa inna ma yuridu Allahu wanda irada ce wace irin irada ce wannan irada ce shar'iyya irada ce shar'iyya ba kauniya ƙarariya ba inna ma yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da datti baka ba shikenan an tafiyar da dattin ba abinda ubangiji yake nufi ne shi yasa yace ku yi kaza ai umarni yayi ta basu yayi ta musu hani karshe sai yace to abinda yasa yake musu wannan umarni yana nufin ne ya tafiyar musu da datti kaga ita ayar ma ba wacce ta an tafiyar muku da datti ba shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai ya addu'a ya ce Allah to ka tafiyar mu da waɗannan datti dan inda ana Allah yana nufin ya tafiyar da dattin to me kuma na annabi ya fito yana addu'a addu'a da yake sai yake ƙara fassara maka ce irada din cin irada ce shar'iyya wannan kuma shi ne dai da abinda Allah ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum a cikin suratul maida ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون kaga anan bazaka ce ba duk wanda yayi alwala ko kuma duk wani musulmi kawai ubangiji ya tsarkake shi ta dhiran ya cika ni'imar sa gare shi yana nufin wanda ya bi dokar Allah ya bi umarnin Allah to ya samu wannan daharar amma wanda bai bi ba shikenan ba zai samu ba baka ita ayar tana magana ne akan irada akan irada shar'iyya yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu ghafurur rahim wallahu yuridu an yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa kaga nan duk irada da ta zuwa yuridu duk irada ce shar'iyya yuridullahu liyubayyana lakum ubangiji yana nufin yi muku bayani يريد الله ليبين لكم ويهديكم يريد الله ليبين لكم نعم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وبنجي يانا نفن يبين لكم سنن يشريدكم حنيوين ودن سكا غباتيكم سنن كما ييافي مكم والله عليم حكيم وبنجي مسنيني من حكمة والله يريد ان يبين والله يريد ان يتوب عليكم وبنجي يانا يريد الله ان يتوب عليكم وبنجي يانا سن ييافي مكم ني ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما سو كما wadanda suke bin sha'awoyin sha'awar zuciyarsu suna son ku karkacewa mai girma يريد الله ان يخفف عنكم وبنجي yana nufin ya sauke muku ne ya samu muku sassauci da sauki وخلق الانسان ضعيفا ان هلكي dan adam mai rauni kaga nan duk irada ce shar'iyya ubangiji yana nufin yayi muku haka amma ba yana nufin cewa duk ya riga ya muku haka ba wanda ya bi tafarkin da ubangiji ya tsara to zai samu wannan abin da ubangiji yake nufi wanda bai bi tafarkin ba shikenan ba zai samu ba wanda duk ya bi tafarkin to ta zama irada shar'iyya kauniya tattare da shi wanda kuma bai bi tafarkin ba irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba to haka ita ma waccan ayar siyakin ɗaya ne babu bambanci tsakanin wannan da waccan dukkan su irada ce ubangiji yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yace allahumma haula alimati fatahhirhum tatheera ya ubangiji waɗannan iyalan gidana ne ka tsarkake su tsarkakewa mai yawa shi yasa ai a ruwaya a wata ruwaya ta Imam Ahmad a lokacin da Ummu Salama take cewa wa ana minhum ya nabi Allah wa ana ma'ahum ya nabi ni ma in shigo tare da su ya ma'aikin Allah manzo Allah ce anti ala makariki wa anti ala khair ke kina nan akan matsayinki kuma kina nan bisa alkhairi sai bai shigo da ita cikin bargo ba to saboda haka sai wani mai bakar fahimta sai ya fahimci kamar ita bata cikin ahlul bait wanda ba haka bane ita kamar yadda yake anti ala makaniki kina nan akan makaniki ai ala makana take matsayin nan naki da Allah ya koro ya fada tunda ita na cikin mata annabi saboda haka automatically ita ta shiga cikin ayar haka ita bata bukatar a rufa mata gado domin babu wanda ya isa duniya ce zai cikin abin da Allah ya sa ta ce anti ala makaniki wa anti ala khair saboda haka sai bai shigo da ita ba waɗannan su ne wanda siyakin ayar bai kunshe su ba amma kuma su suka fi cancanta su samu wannan matsayi to shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin alkisa kuma wannan hadisi bayan ya nuna cewa tunda ya sa su a cikin alkisa ba shikenan kuma duk wani wanda ya zama shugaba ba daga cikin su ba to ya zama wato azzalimi kamar yadda wasu suke kokarin su yi amfani da wannan hadisin wajen tabbatar da imama ta sayyidina Ali da cewa imama ce bin nafsi sannan kuma duk wani wanda ya zama imam wato khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallama to yayi zalunci ya kwaci haƙin da ba nasa ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake nufi ba abin da yake nufi kawai ya shigar da su cikin siyakin waccan ayar ba maganar imama ake yi ba in maganar imama ake kenan Fatima ita ma imam ce imama abin nan imam ce wanda kuma ba wanda ya da'awar haka hatta shi a ba sako ta cikin jerin a'imma ba a'imma da kan alai yake farawa ya tike zuwa ga mahadin su wanda suke cewa yana nan a boye kaga inda a ce a hadisin yana nuna a'imma to Fatima ya kamata ta shiga lissafi ya aka kuka cire ta ko kuma anan zalincin za ku yi saboda kaga ku da kanku kuna nuna cewa wannan lullubin da lullube wanda annabi ya musu ba batun imama ce ta sa ya lullube su ba batun nan da ya faɗa na haula albayti shi yasa ya lullube su dan kuma su shiga cikin wancan nassi shi yasa sai yayi addu'a fa azhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheera sannan kuma ai ba duka waɗanda ya lullube Hassan da Husaini Ali da Fatima ina sauran a'imma da aka ce su ma a'imma din ne ina suke a cikin bargo ba sa ciki to wani sai ce ai saboda su tsatsansu ne don haka su ma kamar an lullube su din to kace duk wanda yake tsatsansu imam ne to ai ba duka ne kuka ba wa imama din ba 12 kawai kuka bayar abinda su waɗannan suka haifa kenan sayyidina Ali yana da ƴaƴa da yawa me yasa sai Hassan da Husaini shi tsatsansa ai akwai ƴaƴa da yawa amma ba ku ɗauki kowa ba sannan Hassan da Husaini kowanne yana da ƴaƴa da dama amma sai ku ɗauki ƴaƴan Husaini ma ba duka ba sai ku ɗauki ɗaya daga cikin ƴaƴansa shine Ali ibn al-Husayn sannan cikin ƴaƴan Ali ibn al-Husayn da ƴaƴa da yawa sai ku ɗauki kawai mutum ɗaya daga cikin Ali abin nan daga cikin ƴaƴan Ali ibn al-Husayn Muhammad daka sai kuka yi ta takaita abin kuna ta rarrage wasu kuna zubar da su ba ku lissafa su cikin a'imma ma kaga ana akwai tibka da walwala da a ce yana nuna wanda duk yake cikin tsatsan Hassan da Husaini a'imma ne to da duk waɗannan ya kamata ku kira su a'imma din sai ya zama a'imma din a wato har yanzu ba za su yanke ba duk wanda ya fito daga cikin wannan tsatsan shi ma imam ne wanda kuma an san cewa a tarihi akwai wanda sun fito daga wannan tsatsan ko suna da awar su ma a wannan tsatsan suke suna da dangantaka da Hassan ko suna da dangantaka da Husaini amma a sharare ne wanda wannan dangantaka ba ta amfane su da komai ba anan in ka shiga kasashen Larabawa ne suna nan wasu ba sa sallah ma amma in kai taba su ce su jikokin Hassan da Husaini ne wasu ƴan giya ne wasu abokan Yahudu da Nasara ne amma kuma in kai magana ce kakana ya ce to kaga waɗannan duk ai ba za ku sa su cikin a'imma ba kuma ga su ma duk suna cewa tsatsan Husaini ne saboda haka ashe kaga ba maganar imama ake ba maganar waɗannan dai suna cikin ahlul bait annabi yana so ya tabbatar musu da wannan kamala din dan kada wani ya fahimci kamar ayar ba ta kunshe su ba duk da gashi ba a maganar su ake yi ba to shine nan abinda Ibn Taymiyyah yake kawowa yace wa sunnatuhu tufassiru kitaballahi wa tubayyinu wa tadullu alayhi wa tu'abbiru falamma qala ha'ula ahlul baiti yayin da annabi yace waɗannan iyalan gidana ne ma anna siyaqal qur'ani yadullu ala anna al-khitab ma azwajihi tare da cewa yadda alqur'ani ya gangaro ya koro maganar yana nuna cewa Allah yana magana ne da matansa alimna to wannan magana da manzo Allah ya a wannan hadisi na Ummu Salama sai ta sa muka gane anna azwajahu matansa sallallahu alaihi wasallama wa in kunna min ahli baiti koda ko sun zan suna cikin iyalan gidansa kama dalla alaihi alquran kama inda qur'ani ya nuna ya tabbatar fa haula ito wadannan na cikin bargo a haqu su suka fi cancanta bi an yakunu ahli baitihi su zama iyalan gidansa li anna silatan nasabi saboda dangantaka ta nasaba aqwa ta fi karfi min silati sirri sama da dangantaka ta surutaka والعرب تطلق هذا البيان واتو انا ابن تيميه انا سو قرفا دا maka magana yace su larabawa asalan maganar su sukan yi irin wannan misali sukan yi irin wannan lil ikhtisasi bil kamali domin su nuna cewa wannan ya cancanta da wannan sifa din ala wajhil kamal bisa fuska ta kamala ba wai suna so su kore wannan hukuncin daga wani bane kamar mutum yayi maka abin da ya kamata yayi maka na bajinta na dattaku sai ka ce na'am wannan shine dattijo kaga cewa wannan shine dattijo ba yana nufin ba da shi a duniya sai shi ba amma dai kana so ka ce wannan yana da kamala a cikin wannan sifa ka ce wannan shine mutum kana nufin duk sauran halittu ba mutane bane kaga in ka ce haka to kai ma kenan ba mutum din bane ce hadha huwa ar-rajul ai wannan shine mutum ba wani mai hankali da zai ce anan kana nufin duniya ba mutum sai wannan guda daya to wannan salo ne na magana kuma ba malaraba mun ma muna irin wannan a ba wannan shine mutum ha ba ai wannan shine malami ba kana nufin ba malamai a duniya ba kana nufin da wannan shike da sifa ta kamala ta malinta ha ba wannan shine shugaba to wannan salo ne na magana ba alama ce da take nuna kuma shikenan ka zara sauran duk ka fitar da su daga cikin wannan sifa ba yace wal arabu tutliqu hadha al bayan lil ikhtisas bil kamali dan su nuna kebantuwa da kamala la lil ikhtisas bi asl al hukm ba dan su nuna wannan shi kadai yake banta da wannan hukuncin ba ba wannan suke nufi ba to shine sai ya kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shi ma a cikin sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da irin wannan salon magana yace laysa almiskinu bitawafi alladhi taruduhu alluqmatu walluqmatani wattamratu wattamratani wato ba miskini ba shine wanda yake kai kawo cikin mutane yana roƙo ba wanda aka bashi loma ɗaya ko biyu shikenan ya koma gida ta ishe shi ko a bashi dabino ɗaya ko biyu shikenan ya samu abincin da zai ci ba wannan ne miskini ba innamal miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi miskini shine wanda bai samun abin da zai wadace shi wala yutafattanu lahu ba ma za a iya sanin akwai shi ba za a iya gano shi ba fayutasaddaqu lahu har ai masa sadaka wala yasalu an-nasa ilhafa baya nacewa wajen roƙon mutane kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa mutumin da ba shi da abinci ba sai ya roƙa an bashi ya haƙu ya sannan ya je ya ce ya kwanta goma ya fito ya roƙa ba annabi yana nufin cewa shi kwata-kwata ba miskini ba ne to waye sai ce wannan ba miskini ba ne waye sai ce wannan ba mabuƙaci ba ne ba galabaitacce ba ne wannan sifa ta tabbata tare da shi to amma anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna wanda yake kamili a cikin maskana wato wanda ya cancanci a cewa miskini ko ya fi cancantar a cewa miskini shine wanda ya gashi da bukata bai da abin da zai ci yanzu ballantana in an juma amma duk da haka baya fitowa ma yana roƙo ballantana a ga a san da shi ballantana a yi masa sadaka baya nacewa wajen roƙo ce wannan shine miskini kaga anan ba yana nuna cewa shi kadai da miskini ba yana nuna cewa wannan shine kamili fil maskana ana neman miskini kamili to wannan shine kamilin miskini shine yafi cancanta da kira miskini ba sai mutum ya roƙa ba sannan yake miskini akwai miskinai da suna nan suna da buƙatar amma saboda kanewa har ana zaton ma kamar suna da wadata ya hasibuhumul jahilu aghnia min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa sai ana jahilai suna tsammanin mawadata ne amma alamomin su zaka gane su ba sa roƙon mutane da naci wato ba sa nacewa yau yaje a hana shi gobe ya shuta a hana shi yaje ta a kyare shi a mazgaye shi a can amma ba zai daina ba la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa nace wajen rikon mutane annabi ce to waɗannan su ne ke da kamala a maskana to kaga annabi anan yayi amfani da irin wancan uslubi ne irin wancan salo na magana irin wancan azancin magana dan haka ba za ka fahimci cewa ai da Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin kace to tunda Allah ya ce wal masakin ba zan ba wa mutumin da taruddu luqmatu wal luqmatani ba ba zan ba da sadaka ko zakka ga wanda taruddu tamratu wat tamratani ba sai wanda ba a matan da zaman shi ba shi zan zaqulu bawa dan shi ne miskini wannan ba wannan kuskure ne shi yasa malai yace bayyana bizalika anna hadha mukhtassun bikamal almaskana annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan sai ya bayani cewa wannan na ƙarshe din nan shine yake banta da kamalar wato miskinanci bitilafi tawafi sabanin mai kai kawo fa innahu la takmulu fihi almaskana shi ba za a samu kamalar wannan bukatuwar tare da shi ba li wujudi man yutihi ahyana dan shi wannan lokaci zai samu wanda zai bashi kaga wancan shi la yajidu ghinan yughnihi bai da ma wanda zai bashi fara kaga shine yake da kamalar maskana amma wannan shi wannan lokaci tunda yana roko wannan lokaci za a bashi ma abinda zai kasa dauka sai an tallafa masa saboda yawa ma annahu miskinun aidan tare da cewa shi ma miskinin ne wannan ba zai fitar da shi daga ma'anar miskini ba wai yuqalu a magance akan ce hadha huwa al-alimu wannan shine malami wa hadha huwa al-aduwu wannan shine makini wa hadha huwa al-muslim wannan shine musulmi liman kamula fihi zalika wanda yake da kamalar wannan sifar da aka faɗa masa wa in sharakahu ghayruhu fi zalika wa kana dunahu ko da ko wani yayi tarayya da shi a wannan sifa din amma bai kai shi ba to sai ai amfani da irin wannan salo to shine abinda kawai manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi a wancan hadisi na Ummu Salama yace Allahumma haula'i ahlu baiti zaka ba za mu fahimci cewa su kadai ne ahlu baiti ba mu kore wa sauran zaman to wasu ahlu baiti kamar yanda wasu suka yi wannan kuskuren fahimta ne shine malai yace wa naziru hadha
alhadith ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا يعني مسجد المدينة مع أن سياق القرآن في قوله أم مسجد الدرار لا تكون فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يقتضي أنه مسجد قباء فإنه قد تواتر أنه قال لأهل قباء ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به فقالوا لأننا نستنجي بالماء لكن مسجده أحق بأن يكون مؤسسا على التقوى من مسجد قباء وإن كان كل منهما مؤسسا على التقوى وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الضرار فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل ست راكبا ومشيا فكان يقوم في مسجده القيام الجامع يوم الجمعة ثم يقوم بقباء يوم السبت وفي كل منهما قد قام في المسجد المؤسس على التقوى
to shine ibnu taymiya ya ci gaba da bada misali wanda dole ne ka sallama ba za ka iya ja ba yace wa naziru hadha alhadith hadisin da ya kama da wancan hadisi na Ummu Salama wanda annabi yace haula'i ahlu baiti irin wannan hadisi ma rawahu muslim fi sahihi shine abinda muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa hadisin abu sa'id al-khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أكد جدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى أنت بيشي غمد مسلا تند أكا أسساشي بسط وران الله فقال سيما ذا الله مسجدي هذا مسلا تنا ون وتو مسلا تن مدينة يعني مسجد المدينة إنا نفي مسلا تن مدينة ما أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الدرار tare da cewa bayanin da Al-Qur'ani ya koro lokacin da ya magana akan masallacin da aka gina shi don cutar musulmi. Allah cewa la taqum fihi abada, kada ka tsaya ka yi sallah a cikin sa har abada. La masjidun, lalle masallacin da yake, ussisa ala taqwa min awwal yawmin, wanda aka assasa shi bisa tsoron Allah tun a ranar farko. A haqqu an taquma fihi, shi yafi cancanta ka tsaya cikin sa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, a cikin sa akwai mazajen da suna so su tsarkaka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, kuma Allah yana so yana son masu tsarkakewa. Wannan siyaki na Al-Qur'ani yaqtadi anna masjida annahu masjidu Quba, yana nuna cewa masallacin da Al-Qur'ani yake magana la masjidun ussisa ala taqwa shine masallacin Quba. Fa innahu qad tawatara annahu qala li ahli Quba, domin hadisi ya zo bisa ganganku, ba riwaya ɗaya ba ba biyu ba. Annabi ya ce wa mutanen Quba, ma hadha at-tuhuru alladhi asnallahu alaykum bihi, wani irin tsarki ne wannan da Allah har ya yi muku yabo, har ya yabe ku a kansa. Fa qalu, sai mutanen Quba suka ce, li annana nastanji bil ma, saboda muna yin tsarkinmu ne da ruwa. Kaga wannan ya nuna kenan ayar tana maganar mutanen Quba. Lakin masjiduhu, sai dai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a haqqu, shi yafi cancanta. Bi an yakuna mu'assasan ala taqwa min masjid Quba, ya zama shi ne aka gina shi akan tsoron Allah sama da masallacin Quba. Wa in kana kullun minhuma mu'assasan ala taqwa, ko da kuwa ya zama kowane ɗaya daga cikin su da na manzon Allah da na Quba din an gina su ne akan taqwa. Wa huwa a haqqu an yaquma fihi min masjid Dirar, kuma masallacin Quba shi yafi cancanta ya tsaya a cikin sa, ko masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta ya tsaya a cikin sa sama da masallacin da aka gina dan cutar da musulmi. Fa qasabata anhu sallallahu alaihi wasallama, ya tabbata, hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, annahu kana yati Quba kullu sabtin, duk ranar Asabar yakan zo masallacin Quba, rakiban, ya zo akan abin hawansa, wa mashiyan, ko a kasa ko a kafa. Fakana yaqumu fi masjidihi alqiyam aljami'a yawm aljum'a, yakan tsaya yayi sallar juma'a a masallacin sa ranar juma'a. Kuma yaqumu bi quba yawm as-sabt, sannan kuma ya tsaya yayi sallah, wato ya taho ya tsaya yayi sallah a masallacin Quba ranar Asabar. Wa fi kullin minhuma qad qama fil masjid almu'assasi ala taqwa, a cikin duk masallatan nan biyu annabi ya tsaya ne a cikin masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah. Wato abinda annabi mala yake cewa anan, Al-Qur'ani yayi maganar Masjidud Dirar, alladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa irsalan liman harama Allah wa rasuluhu min qabl wa la yahlifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wannan aya ta sauka yayin da wani mutum da ake kira Abu Amir Ar-Rahib, wato wani mutum ne daga kabilar Khazraj, tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shiga addinin Kiristanci, don haka ya zo cikin Larabawa, cikin ƴan uwansa Khazraj wanda suke bautar gunki, shi kuma yana ibada irin ta addinin Kiristanci, kuma ya samu ɗaukaka a cikin mutanen sa, ana girmama shi, to ana ba shi wani matsayi na musamman saboda an ga yadda yake ibadar sa. To lokacin da musulunci ya bayyana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, ya kirawo mutanen Khazraj da Aus, suka shiga musu, suka karbi musulunci, har ma suka yi masa tayin yayi hijira zuwa gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro shi da sabansa, suka yi hijira zuwa Madina. Abu Amir Ar-Rahib, sai hasada ta kama shi, yana ga cewa da shi kadai ne yake kan wani addini wanda yake sabba samawi, kuma mutane na girmama shi akan wannan. To yanzu ga Annabi ma ya zo su kutum, saboda haka mutane duk sun koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sun rungumi addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama. To wannan sai ya zama ya bata masa zuciya, shikenan sai hasada ta kama shi, sai ya shiga kuma makarkashiya, ya zai yi ya ga cewa ya karya tafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya samu mata tangarda. Don haka zaman sa a Madina sai ya zan yana da haɗin kai kwarai da gaske da shiri mai ƙarfi tare da munafikai, dan yana daga cikin waɗanda suka tafi tare da munafukai har Makka, bayan an yakin Badar an fatattaki mushrikai sun ji a jikinsu an kakkashe manya-manyan shugabannin su irin su Abu Jahl yana cikin waɗanda suka yi tattaki suka je Makka suka zuga mutanen Makka suka zuga kabilan Makka cewa lalle lalle ku fito ku yaki mutumin nan yace shi ma da jama'arsa za su fito su tallafa musu da shi aka fito yakin Uhud yana daga cikin waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tungu dan yana cikin wanda yayi rami ma har abin hawan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado har kansa ya fashi to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a mummuna ce Allah ka halaka shi a can wani gari ba ma cikin jama'ar sa ba to bayan an yakin Uhud sai ya gudu tunda ba zai iya zama kuma a Madina ba tunda gashi abin da ya fito karara yanzu an ganshi haka sai ya gudu ya tafi wajen Hiraqal shugaban Rumawa a Sham ya je ci gaba da ziga wato wannan shugaba na Rumawa cewa lalle lalle gara su tashi su daura damara a yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam kar a sake a bar mutumin nan kullun ya rika tsoratar da shi karfin musulmi cewa in ba a tashi an yi wani abu ba to za su yi karfi kuma su addabi duniya yan ta'adda ne wato ya ta ziga shi shi kuma ya ta nuna masa cewa insha Allah ai zai yi wani abu ba zai bari abin nan ya ci gaba da tafiya haka ba yayi ta ziga shi ta ziga shi to saboda haka da ya ziga shi shi kuma ya nuna masa cewa zai yi wani abu sai ya turo wa ƴan uwansa munafikai a Madina cewa to za a rika turo mutanen da za su rika zuwa suna kuna mitin ana tattaunawa akan yadda za a bullowa sha'anin musulunci din nan to amma abu ne da ba a so a sani musulmi su san abin da yake gudana ya kamata a yi dabarar da za a boye abin a zahiri kamar musulunci ne amma a baɗini musuluncin za a yaƙa saboda haka sai aka zo daidai masallacin Quba daidai masallacin Quba sai ya gina wani masallaci a gurin inda yake so in wato Rumawa suka zo tattauna da munafikai sai a shige masallacin kamar ibada ake yi sai a yi mitin din da za a yi sai a fita tafi haka sai ya gina wannan masallacin kusa da na Quba sai ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana shirye shiryen fita Tabuka shekara ta 9 sai abin nan afwan sai ya tura aka je aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan munafikai suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gudu suka je suka gaya masa cewa to sun yi masallaci dan saboda galabaitattun mutane wanda ba za su iya tafiya zuwa masallacin Quba ba shi yasa sai suka dan matso da wani masallaci kurkusa da jama'a kuma sun yi haka har ila yau dan su taimaka wa mutane lokacin da ake tsananin sanyi dan mutum ya su fita da makomakon sanyi a tafi masallaci to ga wani masallaci dan kurkusa dai wato dai suka nuna dai taimako ne wato kara wa musulmi karfi ne kara wa musu kaimi ne su yi ibada suka ce to amma da Allah suna son annabi ya zo albarkaci masallacin nan yayi sallah a ciki to bukatar su anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna halaccin sallah a masallacin domin in yayi sallah a masallacin kaga shikenan za a yadda da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to yanzu yana gaggawar fita Tabuka don haka sai ya hakuri sai ya dawo to a hanyar dawowar sa ne Allah ya saukar masa da ayoyin da suke gaya masa hakikanin wannan masallaci aka tona asirin wancan Abu Amir Rahib da ya gudu ashe shi ya asasa duwan nan tsiyar Allah ce innal ladhina takhadhu masjidan dirara wa kufra wadanda suka riki wani masallaci dan cutarwa da kuma kafirci wa tafriqan bainal mu'minin da kuma raba kan mu'minai wa irsadan liman harada Allah wa rasuluhu min qabl da kuma ajiye boye wadanda suka riki Allah da manzonsa sune kafiran da za su rika zuwa a rika aje su a gurin ana mitin wala yahlifunna in aradna illa alhusna za su rika rantsewa wallahi mu alheri muka nufa da masallacin nan amma Allah ya shaida cewa ƙarya suke yi to shine Allah ya ce la taqum fihi abada kakka sake ka tsaya a cikin sa kai sallah har abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm masallacin da aka assasa shi kan tsoron Allah a ranar farko shine masallacin Quba kun san shine masallacin da annabi ya fara ginawa shugowa ta Madina dan da ya shigo Madina kafin ya karasa cikin garin Madina ya tsaya a wannan unguwa ta Banu Amr ibn Auf aka taimaka aka gina masallacin Quba sai bayan an gama gina masallacin Quba sannan annabi ya karasa ya shiga Madina aka nuna masa filin sa ya je man nan masallacin na Quba yayin sallah shi ya fi cancanta sama da ya yi sallah a wannan masallacin da ba a lattaɓuwa aka gina shi ba, an gina shi ne don a yaƙi musulunci. Shi ce masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, sai Allah kuma yake yaban waɗanda suke sallah a wannan masallacin su ne mutanen Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yataṭahharu, a wannan masallacin akwai mazajen da suna so su tsarkaka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, ubangiji kuma yana son masu tsarkake kansu, wato masu yin tsarki. To shi yasa har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar mutanen Quba, ku fa gashi har Allah ya yabe ku ya nuna cewa kuna son tsarkaka, wani irin tsarki ne kuke har Allah ya muku wannan yabo? Sai suka ce ai mu da ruwa muke tsarki, tunda ka san akwai tsarkin ruwa akwai tsarkin hoge, to maimakon su su yi da na hoge su ko da shi da na ruwa suke yi. Kaga tsarkin ruwa yafi cika da kamala sama da tsarkin hoge, saboda haka shi yasa sai Allah ya bayyana su, duk da Allah duk da shari'a ta yadda da wannan ta yadda da wancan, amma wanda ya yi da tsarkin ruwa yafi. To wannan kuma hadisi ne mutawatiri, wato sahabbai da dama sun ruwaito a cikin musnad na Imam Ahmad da Sahih Ibn Khuzaima, akwai ruwayar Uwaym Ibn Sa'id Al-Ansari, akwai ruwayar Muhammad Ibn Abdullah Ibn Sallam, akwai ruwayar Talha Ibn Nafi' an Ayyub Al-Ansari, akwai ruwayar Jabir dan Abdullah, akwai ruwayar Anas dan Malik, akwai ta Abu Hurairah dan Abbas. Duk waɗannan sun ruwaito wannan hadisin, kaga hadisi ne mutawatiri. A ciki Annabi ya tambaye mutanen Quba, ko kuwa wani irin tsarki kuke har Allah ya yabe ku haka? Suka ce ai tsarkin ruwa muke yi. To kaga ashe ayar tana magana akan masjidu Quba, masallacin Quba, aka ce la masjidun usisa ala taqwa. To dan kada wani saboda dirkaniyarsa ya fahimci cewa sauran masallatai kenan ba ala taqwa aka gina su ba, da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama menene wannene masallaci allazi usisa ala taqwa, sai ce masjidi haza, wannan masallacin nawa, wannan zai sa ka fidda masallacin Quba? Sai kaga daidai yake da wancan hadisin da Annabi ya sa waɗannan bayan Allah guda hudu cikin gado, ya ce waɗannan ahlul baiti ne. Shikenan sai kuma wani da rawar jiki sai ya kori matan manzon Allah daga ahlul baiti, to sai ka kori masallacin Quba ma daga cewa shi ba a assasa shi ala taqwa ba, kuma wanda baka isa ba. Shi yasa nace dole mutum ya sallama. To in ka sallama da wannan, to duk irin siyakin ɗaya ne. Me za ka ce game da wannan? Ai, abinda zan ce shine anan Annabi ba yana nufin kore masallacin Quba ta kawa ba. To mu ma abinda za mu faɗa a can kenan. Idan anan hujja ce, to ma a can hujja ce. In ka ƙi yadda da samu, to ma kai ba mu yadda ta ka ba, sai ka kawo ta. To wannan shine yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan misalin. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan misalin. Yace wannan yayi daidai da abinda Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Wanda gashi abinda aka tambaye annan masjidin usisa ala taqwa, sai ce masjidi haza, tare da cewa siyakin Qur'ani kuma yana magana akan masjid Quba, dan shine usisa ala taqwa min awwal yawmi. Kuma akan sane Annabi yake musu tambaya, wai kuko me kuka yi har Allah yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yataṭahharu? Hadisi ne da yazo daga sahabbai da yawa, mutawatiri ne. To haka su ma can ayar, gashi can ayar tana magana akan matan Annabi, amma kuma anan Annabi ya sanya wasu a cikin gwada, ya ce waɗannan ahlul baiti ne. To duk magana iri ɗaya ce, babu bambanci. Kuma duk magana tana so ta nuna cewa wannan shi yafi kamala, shi yafi wato sifa ta kamala, wannan sifa ta kamala sama da wancan. Wato masallacin Annabi babu shakka yafi kamala sama da masallacin Quba. Shi yasa sallah a cikinsa take da lada gwaggwaɓa, da babu masallacin da ya fi shi a wannan lada sai masallacin Makka. Sallah a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daidai da sallah dubu a wani masallacin, in ba masallacin Makka ba, shine sallah a cikinsa take daidai da sallah dubu ɗari. Saboda kaga yana so ya ce wannan nawa shine ya fi cancanta da wannan sifa, ba dan ya kore wannan sifa daga masallacin Quba ba. To dan ya tabbatar da haka ma, shi yasa duk ranar Asabar zai yi tattaki ko dai akan abun hawansa ko kuma ma da ƙasa da ƙafarsa, ya taka ya je masallacin Quba ya sallah ya dawo. Kaga ya yi bi umarnin Allah maɗaukakin sarki wajen tsayawa a cikin masallacin duka. Ya tsaya a cikin masallacinsa ranar Juma'a, ya yi sallar Juma'a, sannan kuma ranar da take biye mata ranar Asabar ya gangara zuwa masallacin Quba, nan ma kuma ya yi sallah a cikinsa. kaga duk ya tsaya a cikin masallacin da yake usisa ala taqwa. To kaga wannan ita ce fahimta ta gaskiya dangane da nasi. In ba ka tsaya ka yi bincike a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kuma Allah ya wadata mutum da guzurin ikhlasi, to ba zai iya, ba zai fahimci wasu abubuwan ba. Nutsuwa cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nutsuwa ta zuci ita ce ikhlasi, shi zai sa kai karatun ta nutsu. Amma idan mutum a firgice yake, wata aqida mummuna ta firgita shi, ba a nutse yake ba, to zai ta abubuwan ba daidai ba. Saboda sai ya rika daukan ayoyi ko hadisi yana dora su inda ba mahallinsu ba. To shine malai yake cewa wa huwa haqqu an yaqum fi masjidil dirar, shi yafi cancanta ya tsaya cikin su sama da wancan masallaci da aka yi dan cutarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka ya aika da wasu sahabban sa, yace aje a rushe shi a kone shi. Aka je aka rushe shi aka kone shi, saboda Allah ya tona asirin su sun gane. Kuma wannan masjidil dirar yana nan yana ta faruwa a al'ummar musulmi da kamanni daban-daban. Wato masjidil dirar ba lallai sai an gina masallacin ne yake. Akwai masjidil dirar wanda kungiya ce, akwai masjidil dirar wanda wata aqida ce, a zahirinta kamar musulunci amma kuma a can ciki ba musulunci ba. Kaga wannan masjidil dirar ce, kamar yanzu wannan aqida da muke magana a kan, kaga masjidil dirar ce, a zahiri ana nuna maka san ahlul baiti, amma a batini kuma kin ahlul baiti ne, dan ba san ahlul baiti bane. Baya da za a yi ahlul baiti su yadda ka ci mutuncin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya Annabi ba za su yadda ba ka ci mutuncin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ko ka ci mutuncin nana Aisha ko manyan abokansa wanda har ya mutu yana ji da su, Abubakar da Umar da Usman. Ba wani addinin da zai yadda kai, ba wani ahlul baiti da zai amince maka da wannan. To kaga wannan aqida masjidul dirar, ko wani littafin da za a yi yana zagin nana Aisha ko sayyidina Abubakar, masjidul dirar. Saboda masjidul dirar ba lalle ne sai ya zama masallaci gidanne ba, a duk wani abin da a zahiri za a nuna musulunci ake yi wa aiki, amma a can ciki kuma ana ɓoye kafirci ne da zindiƙanci da yaƙar musulunci, to wannan masjidul dirar ne. Kaga al'umma tana rayuwa da irin wannan, kullum ana ganin masajidul dirar suna ta bayyana, suna ta bayyana cikin kamanni daban-daban, kamanni na aqida, kamanni na ƙungiya, kamanni na littafi, kamanni na wani haɗuwar jama'a, duk za iya zama masjidul dirar. Faqad thabata annahu kana ya'ti quba'a kulli sabtin rakiban wa mashiyan, ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisi abdullahi dan umar, annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sallah, yayi sallah a quba kowace asabar, yazo ko dai yazo a kafa ko yazo akan abin hawa. Kuma daga cikin faladar da ya ambata cewa sallah a masallacin quba tana daidai da umara, wato kamar kai umara ne idan kai sallah a masallacin quba, tana da samun ladan wanda yayi sallah abin nan, yasa yake cikin gurare da alhazai suke zuwa su ziyarta. Idan sun samu shiga Madina sun ziyarci masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam, sun sallah a ciki, sun ziyarci kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sun gaishe shi da abokan zamansa guda biyu Abubakar da Umar, sun ziyarci Quba abin nan Al-Baqi inda aka binne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da bayin Allah, sai kuma su tafi Quba. Kuma tana guraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake zuwa yana ibada a ciki, kuma ya faɗi falalarsa. Sai kuma kamar mutum ya je shuhada Uhud, shi ma tunda ba nisa ne da shi ba, dan da yana da nisa kuma zai shiga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu rihalu, to shi ma ba nisa ne da shi ba, kurkusa ne da ka ba dan tafi real biyar sai kai ka har abin nan, sai dai in baka san dawon garin ba da danfare ka, to sai kai ka je kai ziyara ga shuhada Uhud, kai musu addu'a, ba ka roƙe su ba, ka roƙa musu Allah, ba su za ka roƙa ba, sun suka je sai su roƙe su. To ka roƙa musu Allah ka samu ladar wanda ya ziyarci kabarin musulmi dan uwansa. To daga nan kana iya samun kuma dan tafi ya raka kai ka Quba, nan ma kai sallah. To in ka je waɗannan gurare, duk guraren da ya kamata ka je ka je, kuma wasu gurare za ka je sai dai kuma buɗe ido, sai dan kuma buɗe ido, to wannan ba laifi. Kuma a kai ka kiblataini ko a kai ka ina, duk buɗe ido ne. Amma wasu na ɗauka nan ma wani tagomashi za ka samu, wani tagomashi nan buɗe ido ne don ka gane wanne masallaci ne wannan sunan ma ba daidai ba ne, shi kansa sunan kiblataini ɗin ba daidai ba ne, don ba shi ne kiblataini ɗin ba shi ne ake sallar asuba aka saukar da aya juya alƙibla ba, aka zo aka gaya musu suka juya suka yi sallah ɗaya a alƙibla biyu, ba wannan masallacin ba ne. Quba shi ne haka ta faru. ba a wannan masallacin ba, amma akwai tafiya tarihi an samu wasu jahilai suka dafka masa wannan sunan, amma malamai suna bayani to amma in ba ka ce qiblatayn ba za a gane shi ba. Shi kuma Quba din kace kana da dan sasi jahili da kawai ya fito kace qiblatayn ba zai kai ka Quba ba, can zai kai ka hanyar jami'ar mu, can zai kai ka. To kaga dole a bar shi a qiblatayn din sa, saboda mutane su bai ci idan za a kai su. To kuma aka samu wani jahili da daure gindi sai aka rubuta wata abin nan maganar qiblatayn, sai aka zo aka lika. To wasu jahilai in suka zo musamman jajayen nan kasan sun fi mu jahilci, mu kawai dai ana gaba kakken fata ne shi yasa aka rena mu, amma mun fi su karatu. Saboda haka sai ka ga ya zo ya yi sallah alƙibla kuma ya juye baya ya yi sallah ɗaya alƙibla, wai saboda ko ba gida ce shi ma ya yi qiblatayn, an kana shiga sai ka ga kawai mutum ya ba wa alƙibla baya yana sallah. To kaga duk wannan jahilci ne. To in ka je waɗannan gurin da niyyar buɗe ido babu laifi, inda ma ya wuce nan wasu duwar wasu can a kai ka ka gangansu, saboda in ana magana a tarihi aka ce abu kaza ka ce na taɓa zuwa gurin kuwa, kawai haka ƙwaƙwalwarka sai ta riƙa suranta mu abin, ka riƙa gane abin sosai. Wannan shi ne hikima kawai. Guraren da aka inda aka yaƙin Badar ko yaƙin Uhudu, ka ji ka ga gurin da aka yaƙin Uhudu a ce maka tanan musulmi suka shigo, tanan arna suka shigo, nan aka ajiye wannan mutane guda 50, tanan Khalid ibn Walid ya ɓullo. To da ana maka bayani a cewa din sai ka ganin gurin kamar majigi ba wuya sai ka riƙe, ko a ji an nuna maka a ce ka ga nan gurin shine suwa da suka zauna. Wannan masallacin sunan asali a lokacin manzo Allah shine Masjidu Bani Salima, kabilar Bani Salima, inda Mu'az yake yin sallah a masallacin Annabi je musulmanci, wanda har ya ja wata dogon sura ta Baqara, wani makiyayi ya kasa hakuri ya ware ya je sallar ta daban, aka kuma kai shi ƙarago Annabi sai aka ce masa ba ka ke kai ƙarago manzo Allah. To wannan inda ake cewa masallacin qiblatayn shine wannan masallacin da haka ta faru. To zaka ga yaya tazararsa take da masallacin Annabi, dan Madinan ta zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kusan yanzu masallacin da ya cinye ta masallacinsa duk ya haɗe Madina a zamaninsa, da shi da gidan sahabba duk masallacin da aka faɗa shi duk ya haɗe. Saboda duk wannan gidaje da ke gani kuma duk wajen Madina ne. Allah maɗaukin sarki ya mana gaban dakatar abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure Allah ya taimana, wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان هكا وننا شواء ينا سنقارن بياني لنقنا دا بيان المهدي. تونا إن شاء الله ناسن أتشكين تفير مو أولن اللتابي زامو زو قبر دا زامي تشكين بياني أكم ونن طولا كيها قولي. Wannan kuma tambaya yake akan wani bayani da ya karanta a wata jarida wadda take cewa lokacin da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi na farko a kogon Hira, akwai sayyidina Ali dan Abu Talib tare da shi, kuma ya ga haske ya cika kogon gaba ɗayansa, sannan kuma ya ji duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji, kuma ya gani, kuma shi amma kuma shi Ali radiyallahu anhu ba annabi bane. To wannan ai duka magana ce dai da ake yi wanda mun sha faɗa, kuma yana nan a cikin kwashe-kwashen littattafai irin na masu wannan aƙida wanda suke so su nuna cewa shi kansa Ali din matsayin annabi gare shi. Ta kaga tare ma aka yi musu wahayi, tare suke ibada, tare mala'ikan ya zo, tare duk suka ji, ya ji duk abin da mala'ika yake cewa. To me ya rage kuma? To me annabta? Wannan ita ce dama annabta, wai kuma suka dawo cikin gari gida suna farin ciki. To wannan duk kokarin ya soki ruwayar Aisha ne, wanda yake cikin Kitabu Bad'il Wahyi, ai ta bada labarin yadda wahayi ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kogon Hira, ta kuma faɗi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida a cikin firgici da razana, to duk saboda a ƙaryata ta shi yasa aka kirkiri wannan ruwayar cewa ba shi kadai bane, shi da Ali ne kuma cikin farin ciki suka dawo gida, hankalinsa a kwance ya gane cewa ai ni annabi ne. To sun yi dogon bayani sun ƙaryata hadisin, ba kuma wani abu ya sa ba saboda tsabar kiyayya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman na Aisha, an ce ita rawaito hadisin to ba za su ƙaryata ta, wanda kuma tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta sani ba. Yanzu shi wannan ruwayar in ka ce kawo mana isnadin ta, to in ya ka isnadin ta ma za ka samu rubabbe ne, ka ce yi bayanin salsalar sanadin, fito mana da labarin kowane ɗaya daga cikin sanadin. To mutanen da za su ɗauki ruwaya daga jaki an jaki an jaki, ko ma wani irin shara da bola ta za su karɓa, amma wannan ba gaskiya ba ne. Inda aka dosa shi ne a ce sayyidina Ali annabi ne, wanda ya ce wai duk masallacin da ke cikin harami, to la, ko kuwa na Ka'aba kadai ke da fifikon ladar, wato ana maganar lada wanda ya yi sallah a masallaci na Makka. To akwai magana ta malamai dangane da shin ana nufin haramul makki duka wanda ya yi sallah a cikin haramul makki, inda ake kira haram a Makka yake da wannan lada, koko sai wanda ya shiga cikin masallaci na Ka'aba. Wasu daga cikin malamai suna ga cewa duk wanda ya sallah a kowane masallaci cikin ƙwariyar haram, cikin ƙwariyar haram, to yana da wannan lada, ba sai ya shiga cikin almasjid din ba. A cikin masu wannan ra'ayi akwai Ibn al-Qayyim, ya yi wannan bayani a cikin littafinsa Zadul Ma'ad, kuma da yawa daga cikin malamai sun goyi bayan haka din. Wannan yana son ƙarin bayani ne akan azumin kafara, mutum ne yake yi kuma sai ga shi sallah, wato ranar sallah ta keto cikin kwanakin azumin ko kuma ranar arfa, to ya zai ajiye azumin ne ranar sallah ko ko zai azumi ne, kuma ranar arfa in ta zo zai ajiye na kafara ya arfa ko ko ya zai. To abinda ya shafi arfa ba zai ce bari ya ajiye na kafara ya arfa ba, kai da ake bi bashi ina kai kuma da wani ba da kyauta ka biya bashi tukunna, saboda haka za ka ci gaba da wannan. Amma ka zo ranar sallah wani an haramta azumi, don haka nan uzuri ne shar'i, uzuri ne wanda shari'a ta baka, don haka sai ka ajiye ba za ka yi azumi ranar sallah. An ce ranar sallah ita ce ranar idi, ranar da ake fitar sallar idi, banda kashe gari, karka ce ai sallah sai sarki ya gama hawa sannan sallah ta kare, wannan bisa ga al'ada kenan. Amma bisa ga shari'a ranar da aka yi idi ita ce ranar sallar da aka haramta maka yin azumi, don haka kashe gari kawai ka tashi da azumi. Don haka duk wani uzuri na shari'a baya katsiye jerin gwanan azumin kafara, inda uzuri na shari'a kamar mace ce take azumin kafara ta haila ta zo mata, kaga dole ta ajiye. A nan ba ita ce ta ajiye da gaban kanta ba, a'a shari'a ce ta bata uzuri, ba zai yiwu ba, ko kuma rashin lafiya ta auka wa mutum yana azumin kafara, kaga nan ba shari'a ta bashi damar ya ajiye. To indai akwai uzuri na shari'a da tace aje azumi, to kana iya ka ajiye, wannan babu komai. Amma abinda ya shafi azumin arfa, wannan kana iya yin, zaka ci gaba da azumin ka ne na kafara, kila in kai dace Ubangiji ya baka ladan azumin arfa din ma, tunda dai azumi ne kai a cikin wannan ranar. A yana daga cikin abinda ba mu muka so mu yi tambihi akai falalar waɗannan kwanaki guda goma da muke ciki, kwanaki ne masu falala ƙwarai ƙwarai da gaske, domin Ubangiji maɗaukin sarki ya rantse da su a cikin littafin sa, wal fajri wa layalin ashir. Layalin ashir da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan su ne waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja, kuma a cikinsu ne Allah maɗaukin sarki ya cika addinin nan. A cikinsu aka saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, a cikinsa musulmi ya samu kamala ta cikar addininsa, ya samu kamala ta cikar ni'ima da Allah ya masa. Na kaga akwai falala babba a nan, shi yasa wani bai yahudi har yake gaya wa sayyidina Umar kamar yake cikin sahih al-Bukhari, yake cewa akwai wata aya da take cikin littafinku, da mu yahudawa aka saukarwa, da mu mai ranar biki, tunda kasa su ba ruwansu da Allah ya sa su ko bai sa su ba, bid'a. Ya ce da mu mai da ita ranar biki, sai na Umar ya ce wacce rana ce wannan, sai ya ce ranar da aka saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina, sai na Umar ya ce to wallahi na san ranar da aka saukar, na san kuma a ina ta sauka, an saukar da ita ranar juma'a annabi yana arfa, aka saukar mata da ayar. To kaga ba bukatar ba mu kirkiwar ranar Idi, saboda a ranar Idin ta sauka, ta sauka a ranar Juma'a, kaga ranar Idi ne ga musulmi duka, ta sauka a ranar Arfa, ita ma ranar Idi ce ga waɗanda suke tsayuwa Arfa, shi yasa aka haramta musu azumi ma a ranar, saboda su ranar Idin su ce, ranar da take biyo bayan ta kuma ranar Idi ce ta sauran musulmin duniya wanda ba su samu tsayuwa Arfa ba. Saura kaga shikenan ba bukatar sai mun yi bid'a kamar yadda kake so ka tsaga mu. To kaga wannan falala ce ba karama ba, da Ubangiji yake banci ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki goma da ita, wato falala ta cika addini da cika ni'ima. To banda wannan, wato akwai hadisi na Abdullahi ɗan Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu fihinna ahabbu ila Allah من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. وما إكي صلى الله عليه وسلم باب وسقانكي لأن لا يفسن أيكم ولا أتكين سكمر ولا نمكو عن أتكين قدابوما سابي سكت يا رسول الله هر جهادي ما في سبيل الله بذلك كي لا دوندا يا أيكم الهيري كوي أيكم كيرتي أتكين ولا نمكو عن أتكين قوم النبي يتحال جهاده sai dai mutumin da zai fita jihadi da ransa da dukiyarsa ka cokam kuma duk ya dawo ba da kuɗe ba, wato a kashe shi a can kuma ya batar da dukiyar da a cikin jihadin. To wannan shi ne zai yi daidai da wanda ya aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma. Kaga wannan fadlullahi yutihi man yasha, Ubangiji yana buɗe falalarsa domin mu'mine dai su samu abin da za su kuɓuta da shi ranar gobe kiyama. Aka yalwata falalar waɗannan kwanaki goma, kowa ya yi guzurin abin da zai iya guziri a cikinsu don ya tada komadar da yake samu a sauran kwanaki na shekara. To hadisin Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akthiru fihinna at-tasbiha wat-tahmid wat-tahlil, ku yawaita subhanallahi da alhamdulillahi da la ilaha illallah a cikin waɗannan kwanaki. Malamai suka ce kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-amalu salihu, aiki na kwarai, don haka duk abinda sunan shi aiki na kwarai ya shiga cikin wannan zance na manzon Allah. Da haka kaga sallah ta shiga qiyamul layli, ya shiga karatun alqur'ani, ya shiga zikiri, ya shiga daman Allah ya ambaci zikiri, ce li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimati al'anam. Ayyamun ma'lumat sune waɗannan kwanakin guda goma Allah ya ambaci a yi zikiri a cikin su. Shi yasa Abdullahi dan Umar da Abu Huraira sukan fita su shiga kasuwa, in suka zo suka ga taron jama'a haka sai su rika kabbara suna ambatan Allah, sai suna wa mutane ashe yau fa, ashe ana cikin ashirul awail na Zulhijja, sai ga mutane su ma sun shiga yin kabbara. A nan ba ana nufin ku shiga kasuwa kuna jagorancin kabbara ba, ku faɗa a faɗa, ku faɗa a faɗa, in kai ka bi da ba wannan yake. Umar yana yi a karan kansa, shi ba Abu Huraira yana yi a karan kansa, su ko mutane in sun ji suna yi su ma sai su shiga da kwaikwayonsu, amma ba ka rika tirar lumfashin mutane ba, sai kayi sannan su yi, sai kayi su yi, kana musu jagoranci, wannan in kai haka kayi bid'a, ko kace ka tara mutane a masallaci ko wai za ku yi kabbara tunda Allah ya ce ayi kabbara, wannan ba daidai bane. To kabbara tana da cikin al'amalu salih da aka yadda ko aka kwadaitar ayi a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Sannan abin da ya shafi qiyamul layli shi ma haka nan, azumi shi kansa zaka iya yin shi dan shi ma yana cikin al'amalu salih, ba abinda zai iya fidda azumi da karkashin kalma al'amalu salih. Akwai ruwaya ta Ummu Salama da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin abubuwa guda hudu, wato arba'un la yada'uhunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ce siyama ashura wa siyama al-ashr al-awail min dhil-hijja, sannan wa siyama thalathata ayyam min kulli shahr, sannan wa rak'atayn qabla al-ghadat. Shi akwai abubuwa hudu da Annabi baya barin su, baya barin azumin ranar Ashura goma ga Muharram, baya barin azumtar waɗannan kwanaki goma, sannan baya barin azumin kwana uku na kowane wata, sannan kuma baya barin raka'a biyu kafin sallar asuba. To wannan hadisi yana da istiram, akwai maganganu akan raunin shi wannan hadisi, hadisin Ummu Salama. Akwai hadisin Aisha a cikin Sahih Muslim zake cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman al-ashr qattu, tunda nake ban taba ga Annabi ya azumci goma din nan ba. To wannan hadisi shi kansa dara kutni a cikin littafin Ilal, ya dan taba lafiyarsa. To umma ba sallama wa dara kutni ba, to malamai sun yi takhrijin hadisin cewa Aisha ta faɗi abin da ta sani, a cikin kwanaki tara din nan kwana ɗaya gare ta kawai, ba matansa da ya bar duniya suna da rai guda tara ba ne, wanda ya zauna da su guda tara ne, ya bar duniya suna da rai guda tara. To kaga a cikin kwanaki tara kwana ɗaya ne da ita, saboda za a iya yin dace duk sanda zai zo lokacin abin ɗinta, lokacin ranar kwananta ba ranar da ya azumin ba ne, kaga ba za ta gan shi ba, ba za ta yi masa abin buɗe baki ba. Saboda matan Annabi kamar yadda muka sha faɗa, kowace da gidanta, kowace da gidanta, ba yadda muke haɗa kansu mu tusa ta a ɗakuna ban ɗaki ɗaya kicin ɗaya a yi tarka caniya kai tara ban faɗa. Matan Annabi kowace da gidanta, shi yasa Allah yake cewa buyutan nabi, ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi, ba baitan nabi ba, buyutan nabi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Kaga kowace da gidanta, wato kowace tana da gida da ɗakinta da filin tsakar gidanta da ban ɗakinta da ƙofar shiga gidanta, duk da dai suna jera guri guda, kamar yadda maƙoci da maƙoci da maƙoci suke haɗa katanga su jeru, amma kuma kowa gidansa ne, to haka su ma suke katanga ce kawai ta raba da gidan Aisha, gidan Hafsa, gidan abin nan, saboda haka in ya fita daga nan zai iya shiga nan gidan, in ya fita daga nan zai iya shiga gidan gidan. Wannan ba yana nuna kowace mace ta tibire ta a mata gidanta nata na kanta ba, ka a ce to kai ya kana sunna ba za ka yi min gidana na kaina ba. Saboda haka ita ba ta gani ba, don haka ta ba da labarin abinda ta sani ne, cewa ta yi mara aitu, shi kenan ta faɗi gaskiya, ba ta yi ƙarya ba, ba ta gani ba. Amma wannan ba yana korewar yiwuwar abin ba ne, kamar yadda take cewa ba ta taɓa ga Annabi ya yi fitsari ba sai a tsugune, mara aitu rasulullahi bulu illa ka'idan. Wanda kuma Huzaifa shi kuma ya rawaito hadisi, Huzaifa ibn al-Yaman yana cikin sahih al-Bukhari shi ma, da yake cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi subatati qaumin fa zala qa'iman. To kada Huzaifa ya faɗi abin da ya gani, a can waje ne abin ya faru, can suna tafiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ratse jikin wata bola ta wasu mutane ya fitsari tsaye, kaga shi ya ga abin da ya gani ya faɗa. Ita kuma abin da take ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a gida, ba taba gani a yayi a tsaye ba sai a tsugune, saboda kowa gaskiya ya faɗa, ba wanda zaka karyata anan. Don haka ko da babu wani hadisi da ya zo a keɓance a kan azumi, to zai shiga cikin al'amalus salih da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Don haka waɗannan kwanaki guda goma su ne afdalu ayyami ala ayyami duniya ala al-itlaq, wato duk cikin kwanakin duniya waɗannan su suka fi daraja gaba ɗaya, kwanakin shekara duka waɗannan su ne afdalu ayyami duniya. In ana magana darare, to daren da ya fi kowane daraja shi ne daren Lailatul Qadr, amma ana magana yawmin da ya fi ayyam da suka fi kowane daraja su ne waɗannan kwanaki guda goma. Don haka sai a ribace su da ayyukan alkhairi, a ribace su da da'a ga Ubangiji, a ribace su da istighfari da zikiri, a ribace su da kaucewa dukkan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa. To wannan take cewa taji a azumi a karatun inda na yi magana a karatun ana akan kuka a karatun Alƙur'ani, inda na ce akwai mai kuka da ido ɗaya, akwai mai kuka da ido biyu. To wallahi ba zan iya cewa ba, amma ba zan iya tuna ba gaskiya, da dai zan san a wani darasi ne da sai inje watakila siyakin ko baki daidai ba, ko kuma amma na manta, ko kuma cikin barkwanci aka yi maganar, zan za a yi ta cikin barkwanci haka dan dai a sa mutane nishaɗi kuma ta ɗauka da gaske. Amma ban iya tunawa, akwai wanda zai ji kuma wata murya kamar tawa sai ya ce na ce, kuma ba ni ba ne. Ana haka, akwai ma wani wanda za ka samu ɗan bida'a ne, amma yana murya saka matawa sai ya yi bida'a, sai a zo a ce yaya ka ce kaza. To irin wanda sai a yi bayani, ba zan iya tunawa ba, amma yana da kyau in san wani darasi ne a azumi, dai ni ban san ana sa karatu na anan ba katsina. Ana sa tafsiri ko? To in ta tuno a darasin, in a tafsiri ne, a tafsirin wace aya, karkashin tafsirin wace aya, sai in ji in akwai ƙarin bayani da zan yi mata, sai in yi mata. Shi kuma wannan yana magana akan kitabul agani, kitabul agani na yace na yi magana akan kitabul agani, na ce yana kunshe da bola. To shi yana da shi wannan littafi, kuma yana karanta shi saboda adabin larabci da waƙe-waƙen larabawa, eh ban ce kake karanta ba amma ya zama na ka san me zaka dauka da gaske me zaka dauka da ganga akwai abin da yake gangan ne ba gaske bane akwai abin da yake ƙarya ne ma shi abul faraj al asbahani abin nan ne ma nasibi ne ma ba ma shi'a bane shi nasibi ne to yana da wasu ruwayoyi da yake yi wanda sun ci karo da musulunci gaba daya akwai abubuwan da duk ba su dace ba dan haka koda zaka karanta shi al iqdul farid in kai mai karatun adab ne to ka samu al iqdul farid na ibnu abdurabbih al andalusi ya fi wannan tsafta shi ba kuma babban littafi ne na wajen sifili bakwai ne jima-jima saura ka same shi har ka gaji da karatu ina ga ya fi ka yi ta karanta kitabul agani sannan yana cewa don Allah littattafan Ibn Taymiyya suna yi mini wahalar fahimta wace shawara za ka ba ni shawara da zan baka ci gaba da karanta a haka tun baka ganewa har ka zo kana ganewa dan naci yana da kyau kai ta naci yau da gobe har za ka gano kuma za a zo wani gurin wani shafin in yayi maka tsauri sai kuma a zo wani shafin mai laushi sai ka gane kaga da kai asarar abin duka kan ce bazan ce ka daina karanta ba dan baka ganewa indai har kana da wato wani mataki na karatu da har kana karanta al'agani sai kaga ya kamata shi ma ka ci gaba da karanta inda ba gane ba in akwai wani malami ko wani ɗalibin ilimi mai ƙarfi wanda kasancewa yana da fahimta sai ka tuntube shi guri kaza da Ibn Taymiyya yake magana nan na kasa fahimtarsa sai shi kuma ya maka bayani in ya sani in baka sani bai ka ƙara gaba shi haka ake yi amma ba za ka ce ka fata ba kuma na tabbata in ka karanta wasu shafuka ba gane ba to kana iya karanta wasu kuma wasu littafan dole za su yi maka tsauri akwai wasu littafan da ba yadda ka gane don haka su wannan ba ta kansu za ka fara ba ka ji can inda yake magana fiqhu haka kila zai fi maka saukin fahimta shi ma ba lallai kowane abu ka gane ba kai wasu abubuwa ya shiga ya nutsa cikin harkar ilimi da wasu ka'idoji da wasu usul ya sa dukkan kai rikici kasa gane ina ya sa gaba amma akwai wasu littafai da man ɗabi'ar su yanzu kamar ka ɗauki littafin Bughyatul Murtad wannan sai dai kawai kai ta kallon shafin da rubutu a jiki ma abin da za ka gane ko ka ɗauki As-Safadiyya ko ka ɗauki littafin Talbisul Jahmiyya ko ka dauki dar ta'aruz al-aql wa an-naql ko kuma juz'an farko na manhaj as-sunna inda yayi magana akan kaddara da aqidar mu'tazila wanda ita ce aqidar rafida akan kaddara to wadannan abubuwa na surkuqiya in ya shiga to gaskiya zaka ji kamar zaurance ki kamar ba da zaurance ki magana ba ko ka dauki ar-radd ala al-mantiqiyyin ko naqdul mantiq duk wadanda ya shiga wasu usul da wani yare na wasu wata da'ifa wacce yake barin yawa raddi ko kuma ya ganar da masu bin wannan da'ifa din ko ka dauki littafin at-tadmuriyya ba ka gane ba saboda haka akwai littafai waɗanda su a ɗabi'ar su yadda suke watakila su dan maka auri naka ka dauki waɗanda ka ji da dan laushi sai ka karanta Allah ta mu gane abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana insha Allah larata mai zuwa za ta zama ranar sallah ce to talata ta sama za mu dawo koko ta sama ba za a ƙara sama ta biyu ba saboda a gama batsewa da nama kada mu zo baka ƙoshi da nama ba muna yi kana gingadi to insha Allah in dai ba da wani uzuri ba za mu dawo talata ta sama ba ranar sallah ba an gane ta saman ba ta saman sama ba